sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25, sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. kazalika za a iya sauraron mu ta gidan radio amfani fara a Sarauniya da Dalol a jamhuriyar Nijar, sai ta Alpha Radio a Kumasi, Ghana. Masu sauraro, barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamu Elikaya zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da yunkurin ƴan uwan mutum 35 da aka sace tsakanin Maiduguri da Damaturu ke yi don ceto ƴan uwan nasu.
Duk wajen da ake wannan abin bai wuce kilomita 20 ba. Fi sabilillah, idan gwamnati tana so wannan abin, ya kamata ta taimaka ma wajen da ya lalace nan, kuma wannan wajen shine burtale su.
A jamhuriyar Nijar, Kadel ta cusa aƙida zaman lafiya da kare ƴancin ɗan adam a zukatan matasa 240.
Formation da aka ma ƴan makaranta da malamai, kuma aka shirya matasa gaba daya a gungu wanda zasu kawo tallafin su na ci gaban communities.
Me kwararru ke cewa ne a Kano don gano bakin zaren tabarbarewar tsaro? Muna da rahoto. Kazalika muna da shirin yanayi da muhalli da sharhin jaridu daga jamhuriyar Kamaru. Za mu kammala wannan shirin da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Amma da farko ga labarin duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Majalisar Dokokin Amurka ta amince da kasafin dala biliyan 2.3 wanda ya hada da dala biliyan 900 na tallafin coronavirus da dala triliyan 1.4 don ci gabar tafiyar da ayyukan gwamnati har zuwa ranar 30 ga watan Satumba na shekarar 2021. Matakin wanda ake sa ran shugaba Trump zai sanya wa hannu ya samar da biliyoyin daloli ga Amurkawa da 'yan kasuwa waɗanda annobar coronavirus ta fi shafa a ƙasar. Amma cikin kasafin na dala biliyan 2.3 akwai kuɗaɗen ɗaruruwan shirye-shirye waɗanda ba su da alaƙa da cutar, ciki har da rage haraji ga abincin kamfanoni. Jiya Talata, zaɓaɓɓen shugaban Amurka Joe Biden ya nuna juyayi ga iyalai masu gwagwarmaya, kuma ya yaba majalisa don zartar da ƙudurin tallafin coronavirus yayin da ƙasar ke ci gaba da samun ƙaruwar COVID-19 da ta'addaba kowa ana shirin bikin Kirsimeti. Ya yi kira ga ma'aikatan agaji da masana kimiyya da masu bincike da waɗanda suka sadaukar da kansu domin gwajin rigakafi da dakarun da za su yi Kirsimeti ba da iyalansu ba. Zukatanmu a kodayaushe suna tare da ku, a kiyaye imani, a cewar Biden a jawabinsa na ƙarshen shekara daga garin Wilmington na jihar Delaware. Lura da yadda cutar ta sauya masa yadda ya saba yin bikin, wanda galibi yakan haɗa da dangi har zuwa dozin biyu, Biden ya ce, ban da wannan shekarar. Jiya Talata, hukumar zartarwa ta Tarayyar Turai EU ta ba da shawarar ƙasashen EU su ɗage takunkumin tafiye-tafiye da aka ƙaƙaba wa Birtaniya don kaucewa katse hanyoyin samar da kayayyaki da makalewar matafiya. Dakatar da hana tafiye-tafiyen ya fara aiki ne tun ranar Lahadi a wani yunkurin daƙile yaɗuwar COVID-19 da ke ci gaba a Birtaniya. A wani bangare na shawarwarin, hukumar ta shawarci ƙasashe mambobin ƙungiyar da su hana yawan tafiye-tafiye marasa muhimmanci zuwa da dawowa daga Birtaniya. Amma ta ce ya kamata a bar mutanen da ke zuwa ƙasarsu ta asali yin hakan, matuƙar sun yi gwajin COVID-19 ko keɓewa na kwanaki 10. A cikin wata sanarwa, kwamishinan shari'a na Turai Didier Arendes ya ce kamata ya ƙasashe mambobin su ɗauki matakan haɗa kai don hana tafiye-tafiye marasa muhimmanci. Amma hana tafiye-tafiyen bai kamata ya hana dubban 'yan ƙasashen Turai da Birtaniya komawa gidajensu ba. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar Rasha ta aika da masu ba da horo ga sojoji 300 zuwa jamhuriyar Afirka ta tsakiya bisa buƙatar shugabannin ƙasar da su taimaka wajen daƙile yawaitar rikicin 'yan tawaye gabanin zaben ranar Lahadi, in ji ma'aikatar harkokin wajen Rasha jiya Talata. Jami'ai da wata majiyar tsaro a Bangai, babban birnin Afirka ta tsakiya, sun faɗa da safiyar Litinin cewa Rwanda da Rasha sun tura sojoji da kayayyakin aiki. Malaman Rasha 300 da ke zuwa bisa buƙatar hukumar Bangai domin bayar da horo ga sojojin ƙasar za su iya ƙarfafawa jami'an tsaro sama da 12,000 na Majalisar Ɗinkin Duniya masu aikin kiyaye zaman lafiya, yayin da ƙungiyoyin 'yan tawaye masu ɗauke da makamai, wasu daga cikinsu sun gwabza da juna a rikicin ƙasar na tsawon lokaci, sun ƙulla ƙawance kuma suna barazana zuwa babban birnin ƙasar. Ma'aikatan tsaron Amurka ta Pentagon ta aiki da jiragen ruwa da yawa zuwa gabar tekun Somalia don tallafawa aikin sake tura ɗin ruwan sojojin Amurka zuwa sansanonin wasu wurare a gabashin Afirka. Jiragen ruwan suna tallafawa shirin tsugunar da sojojin Amurka a Somalia tare da matsa lamba kan matsatsarin ra'ayi da kuma tallafa abokan haɗin gwiwa, a cewar ma'aikatar Pentagon a wata sanarwa jiya Talata. A watan Nuwamba an ba da sanarwar cewa shugaban Amurka Donald Trump ya shirya janye sojojin Amurka a Somalia, wani bangare na kokarin janye dakarun a duniya ciki har da Afghanistan da Iraki, kafin ya bar ofis na ranar 20 ga watan Janairu. Amurka na da kusan jami'an soja 700 a Somalia don horar da sojojin Somalia da yaƙi da ayyukan ta'addanci. Akalla likitoci uku da direbansa suka mutu, sannan wani ya samu rauni a fashewar wani abu a kudancin babban birnin Afghanistan Kabul da safiyar Talata, yayin da suke tuki zuwa aiki a babban gidan yarin kasar. A cikin wata sanarwa, hukumomin gidan yarin Paul Iterki sun nuna dama matuƙa da samun labarin bakin cikin cewa muƙaddashiyar babban daraktan sashen kula da lafiyar gidan yarin Brigadier Dr. Nazifa Ibrahimi ta mutu tare da wasu likitoci biyu da kuma wani direban sashen. A wata fashewar nakiya a gefen hanya da misalin karfe 7:30 na safiyar jiya.
Labarun duniya aka saurara, yanzu za mu shiga bakin rahotanni. Biyo bayan tare hanyar Maiduguri zuwa Damaturu da 'yan ta'adda suka yi da yin awon gaba da mutum 35 'yan uwan waɗanda lamarin ya shafa na faɗi tashin ganin an ceto mutanen daga hannun miyagun irin. Ga rahoton Haruna Dauda biyu.
Tun a ranar Juma'a ne dai, wasu da ake zaton mayakan Boko Haram ne suka kafa shinge akan titin Maiduguri zuwa Damaturu, wato tsakanin ƙauyen Jakana zuwa Maino, da kuma suka shiga Bultu, dukkanin su sanye da kayan sarki da kuma ɗauke da wasu motoci, inda suka dinga tare matafiya hanya suna shiga daji da su, kuma suka dinga bankawa wasu motocin wuta. Tsakanin wannan ƙauye na Jakana zuwa Maino dai ya yi ƙaurin suna saboda rashin kyawar hanya da waɗannan maharakan yi amfani da shi wajen tare mabiya waɗannan hanyoyi. An dai ba da kwangilar sake shimfiɗa wannan hanyar ne tun lokacin mulkin shugaba Obasanjo, wanda har yanzu ba a kammala ta ba, wanda hakan ya fashi da waɗannan maharakan yi amfani da shi wajen farma mabiya hanya a kowane lokaci. Na dai samu daman zantawa da al'ummar jihar Borno da kuma suka kasance mabiya waɗannan hanyar. Ko me suke gani ya kamata gwamnati ta yi a kai?
To abinda dai ya kamata a yi shi ne sintirin da sojoji suke yi din gaskiya ya yi kaɗan, saboda akwai lokacin da kawai za ka ga sojojin ma sun koma gefe, kamar idan yamma ta yi wani ya taho tun daga Kaduna, wani ya zo daga Abuja, amma duk da haka zaka zo ka tarar wani lokaci babu wani sojoji na kirki. Kuma in dai ka wuce wannan karfe 4 to akwai matsala. To menene yasa su kuma sojoji kuma ga sunan sun tare ku kuma sun tattare ku a hanya sun ce ba za ku wuce ba? Kamar idan an zo akwai ma inda ake soke mutane ma, abun mamaki ma da zai baka wai sai ka zo kusa da gari zaka shiga da Maturu sai wai a soke ka soja wai sai ya soke wai ka tafi da kafa.
Malam a rayuwar yanzu sai da mu ce qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abun mamaki duk wajen da ake wannan abun bai wuce kilomita 20 ba. Fi sabilillah, idan gwamnati tana so wannan abun ya kamata ta taimaka ma wajen da ya lalace nan, kuma wannan wajen shine burtalin su. Me zai hana gwamnati ta taimaka ta gyara wannan? Kuma kwata-kwata sai ka taso daga Abuja zaka shigo Maiduguri, ka wuce da Maturu, ka wuce Benishek, daga Benishek zuwa Maiduguri wai a ce rayuwar kai salwata? Haba jama'a, mu duba mana, gwamnati ta taimaka, mu ƴan Najeriya ne. Daga zarar motan ka ta lalace a wannan wajen, kai fa zaka arina kare ne, ba tantama ma yaran za su fito maka.
Magana ne wanda an dade ana yi, kuma yake ci yake cinyewa. In ka ce zaka yi tafiya zaka bar Maiduguri ka tafi, wallahi har barci mutum ba zai yi ba, saboda tunanin yaya zai yi ya wuce wannan kilomita 4 zuwa 5 din nan. Abu ne wanda zaka dauke shi ba komai bane, amma kullum yana cin rai, yana cin dukiya, haba gwamnati. Wannan abun fa da ake gani kaman wasa ne, in aka yi bari fa zai iya cin arewa gabaki daya. Ko barci kake daga Lagos zaka zo da Maturu idon ka rufe, amma dimo ka wuce da Maturu to ka bude ido kenan.
Wasu alamman jihar Borno kenan ke bayyana ra'ayin su game da matakin da ya kamata gwamnati ta dauka na magance kai matsalan hale-hale akan hanyar Maiduguri zuwa da Maturu, da zakan ya zama babban barazana ga mabiya waɗannan hanyar. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Daga jamhuriyar Nijar, wata kungiya mai zaman kanta Kadal ta horar da matasa 240 ɗabi'un zaman lafiya, kare 'yancin ɗan adam da gujewa cin zarafin mata da yara. Wakiliyar mu da magaram Tamar Abari ta aiko mana rahoton.
Haruna Lawali shine wakili na kungiyar ta Kadal.
ONG Cadel ta zartar da wannan ayyukan da aka yi, an yi kama formation da aka ma 'yan makaranta da malamai, kuma aka shirya matasa gaba daya a gungu wanda zasu kawo tallafin su na ci gaban communities. Bayan shi kuma aka yi gungu-gungu, aka tattauna da mutane saman harkokin da suka shayi zaman lafiya da cin zarafi da duk abin da ya shayi jansi.
Ma'aikatar kyautata rayuwar mata da yara ƙanana ta da magaranta ba da tata gudunmuwa, inda wakiliyar Ummul Muminina ta faɗi dalilin ɗaukar matasa a sahun gaba kan harkar zaman lafiya.
Saboda matasa yau su ne suke cikin lokaci wanda abubuwa ne suke wakana wa'anda mu kan mu uwayen ba mu san bayan da zan mu ciyo kan shi. Amma in an ka sa su ciki, ana zamni mu uwaye muna sa su ga jiki, muna zama muna hira da su. Su kuma a cikin wannan tahiyar proje ana kwatanta musu ga abin da ya kamata su, ga yanda ya kamata su a matsayin su na yara su bi manya a zamna don a samu zaman lafiya cikin ƙasar mu gaba daya. Shine yasa aka ce a zo a nemi yara matasa, su ne suke cikin zamani wanda peace be the lie Allah dai ya kawo sauƙin shi.
Harunan ya ƙara da cewa bayyana matsalolinsu da matasan suka yi ya so samu shirai.
Damar da aka ba su waɗin matsalolin da suka sha musu kai, kamar akwai shaye-shaye, akwai wadace-wadace, akwai kuma kamar rashin aiki da kuma zaka ga matashi ba a kula da shi ba, ko kuma da rashin ilimi yau ta yi makaranta, ko kuma rashin ilimi, ko kuma sai ga cikin iyali an maida su karazube, kamar an maida su saniyar ware, an musu rukun sakai na kashi. Kenan shine muka zartar da wannan aiki don mu ganar da magabatan na komin, mu ganar da lalle magabatan mu gaba daya na gargajiya ne ko kuma na gwamnati su dama da matasa mata da maza saboda ci gaba daya da magaran.
Ko za a iya cewa kwalliya ta biya kudin sabulu?
To abinda aka ce cikin kashi 100 an samu 80, kenan abinda ya saura kadan ne.
Tuni kuma matasan da suka samu wannan horo, waɗanda ake ce ma jakadan zaman lafiya, suka nuna gamsuwar su.
Sunana Kusiya Malam Mai Dawo Sujan Fili da Malam. Gaskiya ni dai guri na ba komai bane, ka faɗin a wayi gari a ce abinda aka koya mu gashi nan mun yi aiki da shi sosai, har mun koya ma wasu ma sun yi aiki sosai da shi. Kowa yana kawuwa da shi. Bisa kan wayar da kai, in cinfiya mata zaman lafiya da dai sauransu. Sunana Salamatu Ahmad. An koya mana abubuwa da dama, kuma gaskiya mun ji daɗin shi sosai, mun yi aiki da shi, kuma muna so ma mu koya ma wasu su yi aiki da shi, su yi amfani da shi. Mun ga canji, mun ga ci gaba kuma.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a Jamhuriyar Nijar.
Muryar Amurka ake sauraro a shirin na musamman daga Abuja. Kwana biyu bayan da wasu 'yan bindiga suka sace wata mata da jaririnta a garin Falgore na karamar hukumar Rogo a jihar Kano, masana harkokin tsaro na ci gaba da bada shawarwari kan matakan da suka dace gwamnoni da hukumomin tsaro a jihohin da matsalar tsaro bata ta'azzara ba su ɗauka. Ga rahoton wakilinmu Muhammad Ibrahim Kwari.
Su tantance cewa da wani gari ake wannan abun, da garin da suka hada boda da su, wa'annan ƙauyukan da suka hada boda da su, lalle-lalle ne su saka ido mai ƙarfi akan cewa wa ike shiga wa ike fita. Dole ne su kiyaye dazuzzukan su, don ta dazuzzuka suke shigowa. Idan an koro su tanan, an koro su tanan, an koro su tanan, to a dajin fa suke haduwa, a dajin suke meeting, a dajin ake shigowa da makamai, a daji ake yin kidnapping, a dajin nan ake shigowa da mugwayen kwayoyi. A gano cewa taya ake barayin nan suke samun abinci, taya ake barayin nan suke samun ruwan sha, taya ake barayin nan suke samun maganinnuka, taya ake barayin nan suke samun bayanai na sirri.
Detective Awolu Bala kenan guda cikin masana kan kimiyyar bincike da gano laifuffuka a Najeriya. Hakan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da shugabannin kungiyoyin gwagwarmayar tabbatar da shugabanci na gari a Najeriya ke kokawa kan abin da suka kira gazawar gwamnatin Najeriya wajen cika alkawarin da ta yi wa 'yan kasar cin kafota shekaru 5 da suka gabata. Comrade Abdulrazak Alkali na cikin 'yan fafutuka da suka taka rawa wajen kafar gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari da nufin kawo sauyi a Najeriya.
Akwai batutuwa da Muhammadu Buhari ya magana a kai cewa 'yan Najeriya kamata a ce sun sha fetur ma'a naira 40, yau gashi ya maida mu 170. Wannan kaga ta ci karo da alkawarin da ya mana a wannan kasa. Ya yi batutuwa da yawa na inganta rayuwar jama'a, ayyuka da ya ce zai dauka na 'yan sanda 10,000 a shekara, ga sunan duk abubuwan nan duk yawanci ba a cika. aika su ba. To irin wannan abubuwa da yawa suna nuna cewa akwai matsaloli wanda Muhammadu Buhari ya kamata ya tunani akai ya gyara. Shugabanni da yawa na kafa-kafa na gwamnatin nan maimakon ya nada sababbi kamar nadawa gajiyar da shi take sai ya kawai ya ce ka ci gaba dai. Ka duba wannan service chips din duk gabaki ɗayan su ya ba su sun zarci. Yanzu an zo ainihin an zarci. Ko duk guwa ka gani an canja wa guri an wannan abubuwa suna ɗaya daga cikin abubuwan da suke tunanin cewa an yi ko Muhammadu Buhari zai iya rike wannan ƙasa.
La'akari da haka ne Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa na tsangayar nazarin ilimin mulki da gudanarwa Jami'ar Bayar Kano ke bayyana matakan da 'yan ƙasa ya kamata su bi domin lalubo wa rayuwarsu mafita.
Ɗaya daga cikin matakan da 'yan ƙasa ya kamata su yi a kowane al'amari kamar yanzu a harkar tsaro abin da yasa 'yan ƙasa suke ta yin kungiyoyin kare kai kenan na kato da gora da kwamitocin unguwanni na kula da harkar tsaro to haka kuma za su koma bangaren tattalin arziki saboda kai mutane su tsara wa kansu da kansu cooperatives kungiyoyi da kwamitocin hada kai wanda za su dinka wani asusu wanda bisan da wani ya fada wata matsala za su warware a junan su to haka masu noma za su yanda za su dinka samuro da kansu taki da makamantansa amma wannan ba ina nufin halattawa ma'aikatan gwamnati su cinye kudin dukiyar da Allah ya bayar dan ai wannan ayyukan ba a'a a bangare guda kuma sai aka fafa mutocin matsalan ba ga masu rike da madafan iko.
Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa kenan na Jami'ar Bayar Kano. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Kada shafa muryar Amurka yake sauraro a shirin na musamman daga babban birnin Najeriya Abuja ga Aisha Mu'azu da shirin mu na gaba.
Mai sauraro assalamu alaikum. Barka da hantsin yau. Mu barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. Yau a cikin shirin yanayi da muhalli za ku ji cigaban tattaunawa ta da shugaban hukumar da ke yaƙi da zaizayar ƙasa da ambaliyar ruwa NUMA Dr. Salisu Dayo a game da bambancin da ke tsakanin yanayin zaizayar ƙasa a arewaci da kudancin Najeriya. Ai sauraro lafiya.
Muna aiki ne akan gyara inda zaizayar ƙasa ya lalata. A hanya mafi farko shine bayan mun gyara kwalbati da magudanan ruwa mukan tabbatar an shuka itatuwa da tsirrai da ciyayi domin su hama ƙasa so da koda ruwan sama ya sauko ba zai wanke ƙasan ba. Bayan haka kuma mukan taimakawa su jama'a da suke kusa da maimakon su rinka noma ko haƙo ma'adinai ba tare da bin ka'idan yadda zai rage zaizayen ƙasa ba mukan taimaka musu da basu wasu hanyoyi na samun abun masarufi ba tare da sai sun yi irin waɗannan ayyukan da zai jawo zaizayen ƙasa ba.
Matsalar zaizayar ƙasa matsala ce da ta shafi kudu da arewa a Najeriya. Yaya al'amarin yake? Abin da yake jawo zaizayar ƙasa a arewa shi ke jawo a kudu?
Abin da ke jawo zaizayar ƙasa kudu da arewa sun bambanta kaɗan. A kudu ƙasansu ba shi da danko kuma su sukan samu ruwan sama kusan kowane wata saboda haka a cikin shekara za a iya yin ruwa kusan kowane wata kuma ruwan nan idan ana yin sa yafi na arewa yawa wurin da kusan ɗaya ne shine a ko ina ko arewa ko kudu an riga an sassare dazuzzuka saboda haka ruwan nan na sauka zai sauka ne kai tsaye akan ƙasa wanda babu bishiyoyi ba ciyawa da ya kare su tunda na kudu ƙasan yana da laushi ba shi da danko ba wuya zaki ga ƙasan ya zaizaye sai a samu kwazazzabo wanda zurfinsa ya kan kai mita 100 kuma a shekara in ya dinga rubtawa zai iya tafiya tsawon kilomita 1 a shekara ɗaya kawai amma a arewa yawancin wuraren da muke ƙasar na da danko saboda haka kuma ba a samun ruwa da tsanani kamar na kudu so yakan yi a hankali ne shi kuma na arewa burbuɗi ne da turɓaya idan ruwan sama ya zo ya kwashe wannan sai je ya tara su a ƙananan rafuna da kuma magudanan ruwa sai ya cike an yi ruwan sama shikenan sai a samu ambaliya.
aiki Murtala Faruk Sinna ya zanta da injiniya Zayyanu Tambari Yabo, masani kuma kwararre akan iskar gas, man fetur da makamashi, wanda ya haɗa kan masana da kwararru daga fannoni daban-daban wajen taron ƙarawa juna sani na ƙasa karo na uku, wanda aka yi ta kafar sadarwa ta zamani ta Zoom a ranar 19 ga wannan wata mai ci. Ya fara da masa tambaya a gaban takin taron na bana.
Maudu'in wannan taro da muka gabatar na tattaunawa kan hanyoyin ci gaban ƙasa na wannan shekara, mun tattauna ne akan hanyoyin da za a bi domin a samu ingantaccen muhalli da kuma la'akari da yadda ingantaccen muhalli zai kawo ci gaban ƙasa.
To, waɗanne batutuwa ne watakila su masu jawabai a wurin taron suka fi mayar da hankali akan su?
Masana daban-daban daga hukumomi daban-daban daga gwamnatin tarayya da jihohi da manyan kamfuna da masana masu zaman kansu da suka tattauna sun jawo hankali kan lokaci yayi da ya kamata a maida hankali kan lamari na muhalli ya zama yana cikin manyan abubuwan da ake tattaunawa kuma ake shawo kan matsalolin muhalli da muke fama da shi, kamar irin gurgusowar hamada, kamar irin kafewan Lake Chad, kamar irin zaizayar ƙasa a wasu gurare na ƙasar nan, da ƙuna iskan gas da ake yi gurin hukuman fetur, da sauran barazana da ambaliyar ruwa da sauransu da ake samu. Kuma sun yi kira da lokaci yayi da duk wasu dokoki da Najeriya ta rattaba mu hannu na wasu yarjejeniya na kawance da ya kamata a maida hankali a ga cewa duk wayannan matakai da ya kamata a dauka don a samu ingantaccen muhalli an wanzar da su domin ya kawo ci gaban wannan kasa ta mu. Masanan kuma sun sake kira cewa a ba sassa daban-daban na kasan nan da jihohi da kananan hukumomi dama domin su yi hubbasa su ci gaba da shiga sahun gaba domin kawo canji da kawo ci gaba ga al'amuran da suka jibanci muhalli, domin idan wayannan abubuwa suka tabbata to za a shawo kan wannan matsaloli kuma a ƙara tabbatar da dorewar ci gaban ƙasa.
Kai maganan wasu daga cikin matsaloli na gurbacewar muhalli da suka hada da zaizayar ƙasa, irin gurgusuwar hamada da kuma irin lalacewar tafkin Chadi da sauransu, shin yaya waɗannan suke shafuwar rayuwar al'umma da kuma yanayin tattalin arziki musamman a arewacin Najeriya?
Alal haƙiƙa shi muhalli yana da matukar tasiri da nasaba da cigaba, domin ai a cikin muhalli ne mutane suke zaune, a ciki ake noma, a ciki ake kamun kifi, a ciki ake kiyo, a ciki ake kasuwanci da duk wani al'amura na zaman yau da kullum. Don haka idan muhalli ya gurbace zai iya kawo ta'asa da ɓanna ga ci gaban wannan al'umma.
Mi sauraro, da haka za mu sallama a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako. Sai a biyo mu a makon gobe domin jin ci gaban wannan tattaunawa. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu Dr. Salisu Dahiru da injiniya Zayyanu Tambari Yabo, ni Aisha Muƙazu nake muku sallama.
Awal Garba, kawo mana shirin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru.
Zan fara shirin jaridu na wannan mako ne da jaridar Bisahin a tarihin kasar Jamhuriyar Kamaru, an da tattauna mana cewar yanzu abin da ya mamaye kauna al'umma kasar Jamhuriyar Kamaru bai wuce kan yadda gwamnatin jihar Arewa mai nisa ba, mijin Yawa Bakari ya sake jaddawa al'umman kasar cewar dai danko tsohon dan majalisar dokokin kasar da aka yi wadda yake da hannu dumu-dumu wajen harka da maharan Boko Haram, yanzu dai ya nuna da cewar akwai yan kungiyar ta Boko Haram a fadin kasar Jamhuriyar Kamaru wanda yanzu haka suka sanya ake kashe al'umma da ba su yi musu gani ba yau zaman shekaru 11 kenan. Sai kuma jaridan Guardian Post ta kasar Kamaru an da ita kuma ta zagunta mana cewar yanzu dai shugaban kasar Kamaru Musabiya ya mika wa al'umman bangaren da suke amfani da harshen Ingilishi sarauniyar Ingila kuma waɗanda rikici ya ritsa da su a yanzu haka gudunmuwar miliyan 600 na saifan kuɗin Jamhuriyar Kamaru domin su yi da nagari da waɗannan kuɗaɗen. Sai kuma jaridar Cameroon Tribune an da ita kuma ta ce hukumar da take wato arzikin kasar Jamhuriyar Kamaru daga hannun masu yi wa tattalin arzikin kasar to Anity Kona ta ce ta fitar da rahotonta na tsawon shekaru 10 da suka shuɗe kuma suke gudanar da ayyukansu, sun wallafa cewar dai yanzu dai sun kwato sama da biliyan 200 na sifan kudin jamhuriyar Kamaru daga hannun masu fashi da biro. Jaridar Loji kuma ta kasar Kamaru cewa ta yi Prime Minister kasar Musa Joseph Diangote yanzu dai ya ziyarci duk filayen wasanni na kasar waɗanda aka gina sabbi da kuma waɗanda aka yi wa kwaskwari. Ma kasancewar kasar ta Kamaru ita ce za ta karbi bakuncin gasar cin kofin kwallon kafa na masu takale da a cikin gida, kuma za a fara gudanar da wasan ne ranar 16 ga watan Janairu shekarar 2021 ta baɗi. Jaridar Le Message kuma ta kasar jamhuriyar Kamaru ita kuma cewa ta yi kayayyakin masarufi sun yi tashin gauran zabe a kasuwanni a yayin da ake dab da shiga bukukuwan Kirsimeti a kasar jamhuriyar Kamaru. Za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar Afrim Media. Ana ita kuma ta hango mana cewar yanzu da 'yan jam'iyyar adawa masu goyon bayan madugoyin adawan kasar jamhuriyar Kamaru Maurice Kamto suna canja shiga suna kuma waɗansu jam'iyyu na daban domin suna ganin kafata da wata fa'ida a gare su. Mama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Yanzu lokaci yayi na shirin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Masu safarin miyagun kwayoyi da hodar Iblis daga kasashen Asiya da kudancin Amurka kan yi amfani da damar rashin ingancin bakin iyakokin kasashen wajen shiga da kwayoyin ta yankin hamada. An samu damar kama hodar Iblis da dama a Guinea-Bissau a watanni ukun farkon shekarar 2019. An kuma samu damar kama hodar da yawa a nahiyar ta Afirka a 2013 da 2016. Gwamnatin Amurka na taimakawa don yakar wannan mugunyar sana'ar wajen ba da kyautar na'urorin kimiyya da samar da jami'an tsaro a Liberia. Kuwa 'yan kwanakin nan jami'an yaƙi da fataucin miyagun kwayoyi na ƙasar sun samu kayan sawa, takalma, ankwa hannu, kwamfuta da firinta da dai makamantansu duk don yaƙi da wannan mugunyar ɗabi'ar ta fataucin miyagun kwayoyi. Gwamnatin Amurka na aiki hannu da hannu da hukumar LDEA shekaru da dama, a cewar Stephanie Kissis, mukaddashin darakta na hukumar dakile safarin miyagun kwayoyi da ke ofishin jakadancin Amurka a Liberia. A wata ganawa da gidan jaridar kasar da ake kira Front Page Africa, ya ce Amurka a shirye take ta ci gaba da aiki da hukumar LDEA da gwamnatin Liberia a nan. Kasar Kenya, Ghana da wasu ma kasashen Afirka na hada hannu da Amurka don yakar safarin miyagun kwayoyi da abubuwan da ke haddasa safarar su. Heather Merritt, tsohuwar sakataren ma'aikatar yaƙi da hana safarin miyagun kwayoyi, ta ce Amurka na aiki tukuru da kasashen Afirka don yaƙi da safarin miyagun kwayoyi, tare da kuma fatar za ta ci gaba da samun haɗin kan kasashen na Afirka. Alheri ne ga Amurka ta hada hannu da kungiyoyin da ke yaƙi da safarin miyagun kwayoyi da sauran miyagun ɗabi'u, don kuwa mun damu daga nan an samar da tsayayyiyar demokradiyya a nahiyar ta Afirka, a cewar ta.
We want to have trade flows, we want to have people-to-people ties, and we are better when we have...
Muna son mu ga an samu harkokin kasuwanci mai gudana, muna kuma son mu'amala ta mutane, za kuma mu fi iya taimaka ma juna idan muka haɗa hannu waje ɗaya don yaƙar miyagu. Duk ƙasar da ta bari ƙungiyoyi masu safarar ƙwayoyi suka yi ƙarfi, to za ka ga ayyukan ta'addanci sun yi yawa, kuma gwamnatin kasar za ta iya rasa duk wani kataɓus, kana al'ummar kasar suna cikin haɗari. Idan muka taimaka wa kasashen Afirka yaƙi da matsalar miyagun kwayoyi, Amurka na fatar za a iya samun sauƙi a ɓangaren cin hanci da rashawa da duk wasu ayyukan ta'addanci. INL na aiki da sauran kasashen Afirka ta hanyar ofishin jakadancin Amurka a kasashen, a cewar tsohuwar mataimakiyar sakatare Merritt, tare da haɗin gwiwa da gwamnatocin wajen samar da tsarin shari'a mai nagarta. Wannan sharhin muryar Amurka kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Elika da na shirya kuma na gabatar da shirin, ke cewa mu zama lafiya, wassalamu alaikum.